Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a, 11 ga watan Mayun shekarar 2018, Hafsat Bello dan mai soro ce tare da Nazir Ahmad Hausawa. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya.
Jakadan kasar Pakistan Aizaz Chaudhary ya fada wa VOA cewa gwamnatin Amurka za ta kakkaba takunkumin hana tafiya kan wasu jami'an Pakistan wanda zai fara aiki a yau Juma'a. Haka kuma wani karamin bincike da aka gudanar ya nuna cewa kananan matasa da ke shan taba na cikin hadarin samun ciwon rabin jiki kafin su cika shekaru 50 sabanin sa'annin su da suka gujewa taba.
To kan labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa kungiyar da Obasanjo ya kafa ta hade da jam'iyyar adawa ta ADC.
Bawan shugaban dai ya ce gwamnatin Buhari ta gaza, don haka take bugewa da cewa ta samu kalubale ne daga tsohuwar gwamnatin PDP.
Haka kuma za ku ji matsanancin halin da mata fursunoni ke ciki a jamhuriyar Niger.
Daki hudu ne mace wajen 60 da wani abu. To kun ga wuri yayi karamci, cunkoso ke akwai.
Za kuma ku ji cewa kungiyar makiyayan Najeriya ta maida martani game da kisan da sojoji suka yi wa wasu Fulani makiyaya. Daga nan kuma Mahmud Lalo zai shigo mana da shirin sa na duniyar Amurka. Muna kuma dauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Jakadan kasar Pakistan Aizaz Chaudhary ya fada wa VOA cewa gwamnatin Amurka za ta kakkaba takunkumin hana tafiya kan wasu jami'an Pakistan wanda zai fara aiki a yau Juma'a. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce ba ta da wani abu da za ta iya cewa kan wannan lamari a yanzu, amma a baya ta bayyana cewa tana da hurumin kakkaba takunkumin tafiye-tafiye karkashin dokar shirye-shiryen kasashen ƙetare ta shekarar 1982. A watan da ya gabata ne, kafar yada labaran Pakistan ta bada rahoto cewa za a hana wasu jami'an diplomasiya yawo ko kuma zuwa nesa da ofishin jakadancin Pakistan da ke Washington DC da nisan kilomita 40 ba tare da izini ba. A baya dai jami'an diplomasiyar Pakistan na da damar zuwa ko ina a fadin Amurka ba tare da iyaka ba. Ministan harkokin wajen Pakistan ya kira wannan lamari da kasashen biyu ka iya aiwatarwa da su kan kowa, har da ma'aikatan diplomasiyar Amurka. Wasu lokutan suna fuskantar hani na tafiye-tafiye a cikin Pakistan bisa dalilan tsaro. Hukumar lafiya ta duniya wato WHO a takaice ta ce tana shirin ko ta kwana kan barkewar cutar Ebola a jamhuriyar demokradiyyar Congo. Hukumar ta lafiya ta bayyana jiya Alhamis cewa tsakanin 4 ga watan Afrilu zuwa 5 ga watan Mayu na wannan shekara an samu bullar zazzabi da ke dauke da alamun kwayoyin cutar, inda aka bada rahoton mutuwar mutane 17 a gundumar Bikoro da ke jamhuriyar demokradiyyar Congo. Hukumar lafiyar ta ce an samu kwayar cutar Ebola a jikin mutane guda 2. Ma'aikatar hukumar lafiya ta Congo ta buƙaci tallafin hukumar lafiya ta duniya wajen sa ido kan ayyukan da masu kawo ɗauki na ƙasashen duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu za su gudanar domin shawo kan matsalar. Hukumar lafiya ta duniya ta ce ɓarkewar cutar ta Ebola a Bikoro shine na 9 a jamhuriyar demokradiyyar Congo tunda cutar ta fara ɓulla a shekarar 1976. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewar ganawarsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai kasance ne a ƙasar Singapore a ranar 12 ga watan Yunin shekarar nan. Ya ce za mu yi ƙoƙarin ganin cewa ya kasance lokaci na musamman ga zaman lafiya na duniya, bisa ga cewar Trump a shafinsa na Twitter a yau, bayan da ya tarbi Amurkawa uku da Koriya ta saka. Yayin tarbarsu a sansanin soja na Andrews, shugaban tare da mai ɗakinsa Melania Trump sun shiga jiragen saman ƙasar Amurka mai lamba C-40 domin don tattaunawa da Amurkawan su uku waɗanda aka sako bayan ɗaure su a gidan yari a Koriya. Mataimakin shugaban kasa Mike Pence da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo sun gaisa da Amurkawan ƴan asalin Koriya bayan sun sauka daga jirgin. Trump ya ce manufar tattaunawarsa da zai yi da Kim don Koriya ta Arewa ita ce cimma yarjejeniya kan dakatar da shirin nukiliya. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan gundumar Columbia. Wani karamin bincike da aka gudanar ya nuna cewa kananan matasa da ke shan taba na cikin hadarin samun ciwon rabin jiki kafin su cika shekaru 50 sabaninsa annansu da suka gujewa taba. An dade ana alakanta shan taba da abin da ka iya kara hadarin samun cutar bugun jini ga tsafi. Sai dai kawo yanzu binciken da aka gudanar ya inda aka nemi alakar hakan da matasa ya maida hankali ne akan mata. A wannan bincike masu gudanar da binciken sun bincika bayanai kan maza 615 waɗanda suka samu cutar bugun jini kafin su cika shekaru 50. Aka kwatanta ɗabi'ar shan tabar su da wasu mutane 530 waɗanda ba su taɓa samun cutar bugun jini ba. Binciken ya nuna cewa kashi 88 cikin 100 na waɗanda ke shan taba suna cikin hadarin kamuwa da cutar ta bugun jini fiye da waɗanda ba su shan taba. Binciken da Janina Markidan ta Jami'ar Kimiyya da ke Maryland a Baltimore ta jagoranta ya gano cewa abu mafi muhimmanci shine yawan shan tabarka ka iya ƙara hadarin kamuwa da cutar ta bugun jini. Tattalin arzikin Amurka na ci gaba da haɓaka sai dai Amurkawa da dama na ci gaba da nuna damuwa kan yadda za su iya ɗaukar nauyin rayuwarsu idan suka bar aiki. Kimanin kashi 46 cikin 100 ne suka bayyana cewar ba za su iya samun sa'ida ba a lokacin da za su bar aiki, kamar yadda wani bincike jin ra'ayin jama'a ya nuna. Barin aiki zai ci gaba da zama matsalar da za ta ci gaba da ƙaruwa a yayin da mutane da suka shiga shekaru 50 da haihuwa da ake kira baby boomers suka ci gaba da barin aiki. Idan suka yi ritaya kuma za su bar mutane ƙalilan da za su ci gaba da tallafawa masu barin aikin. Wata matsalar da ke shafar masu barin aikin kuma ita ce ƙaruwar tsawon rai. Kamar yadda gwamnatin Amurka ta bayyana, Amurkawa na rayuwa kusan shekaru 20 bayan sun bar aiki. Amurkawa dai na tara kuɗaɗen barin aiki ta hanyoyi daban-daban, ciki har da shirin barin aiki na bayan fage, ajiya da saka jari, gami da kuma kuɗin fensho.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu haka dai hadakar kungiyar makiyayan Najeriya ta maida martani game da kisan da sojoji suka yi wa wasu Fulani makiyaya fiye da 10 a yankin Katibu da ke karamar hukumar Lau a jihar Taraba, inda kungiyoyin makiyayan ke cewa za su bi diddigin al'amarin. Ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani.
Yanzu haka hadakar kungiyoyin makiyaya a Najeriya na fama da martani game da kisan da sojoji suka yi wasu Fulani makiyaya fiye da 10 a yankin Katibu da ke karamar hukumar Lau ta jihar Taraba a arewa maso gabashin Najeriya, inda kungiyoyin makiyayan ke cewa za su bi diddigin wannan lamari. Tun farko dai rahotanni ko sun bayyana cewa an kashe Fulani ne a yankin karamar hukumar Lau cikin jihar Taraba, wanda daga bisani sojoji suka kawo gawakinsu zuwa shakwatar rundunar 'yan sanda da ke Jalingofa da jihar Taraba. To amma kuma jim kaɗan, sai ma ga wata sanarwa da rundunar sojin kasar ta fitar da ke dauke da sa hannun daraktan yara labaran rundunar sojin Brigadier General Teza Chukwu da ke cewa sojojin sun kashe wasu bata gari 10 tare da tafke guda a yankin Numan da ke jihar Adamawa, wanda kuma dukkaninsu ma Fulani ne. A sanarwar da rundunar sojin je ta fitar, ta ce an kashe su ne bayan musayar wuta da sojoji, hakanan kuma an samu bindigogi a wajensu da dama. To sai dai kuma tuni wannan batu ma ya suma jashe kuce, inda hadakar kungiyar makiya a Najeriya ta maida martani da cewa akwai abun dubawa akan lamarin, wanda don haka ma ta kafa kwamitin bincike. Mafinda Umaru Danburam da ke zama mataimakin shugaban kungiyar Mayetti Allah a Najeriya mai kula da jihar Arewa maso gabas ya ce su fa za su bi diddigin wannan lamari.
To mu dai mun ga an kawo gawakin mutum 13 da cewa Fulani ne aka kashe a iyakan Adamawa da Taraba a daidai Katibu. To mu abin da ya bamu mamaki ya bamu tsoro shine ba mu san ana yaki a Taraba ba, mu dai lalle mun san ana rikici a Adamawa tsakanin Bacama da Fulani. Mun yi mamaki da kisa kuma ya zo ya kasance a cikin Taraba a karamar hukumar Lau. Mun yi mamaki kuma da muka ji soja ne suka kashe su. Sai dai muna tuhuman ɗayan biyu ko a'a sojojin nan sun gansu da makamai ne, kamar yadda shugaban sojoji ya bada doka da inda aka ga mutum da makami a ɗauki mataki a kan shi, ko kuma a'a an zalunce su ne kawai a banza. Don haka yanzu mun kafa kwamiti a matsayinmu na shugabannin Fulani ayi bincike a gane me ya sababbin kisan waɗannan mutane Fulani guda 13. A ina ne kuma aka kashe su? Sannan kuma waye kashe su? Idan har doka suka taka kamar yadda aka ba da dokan hana yawo da makami, to bamu da abin da zamu fadi. Amma fa in an kashe su a banza ba tare da makami ba, wallahi sai inda karshen kungiyar ne ya tare, har hekse mun kashe su don ba dalili za a kashe mana mutane da ba su yi laifi ba. Wannan shine matsayinmu a kungiyance.
Kawo yanzu ma dai duk kokarin ji daga bakin rundunonin ƴan sanda a jihar Adamawa da Taraba abin koya ci tura, domin ko na ta buga lambar masu magana da rundunonin biyu, to amma ko ba dauki wayata ba. Haka nan mako babu amsar sagon kata kwana da tura har dai zuwa lokacin nake hada wannan rahoto. Kuma wannan mako na zuwa ne a kasa da mako guda da aka samu wata hatsaniya da ta faru a tsakanin Fulani makiya da kuma manoma ƴan kabilar Bajima a wasu yankuna na karamar hukumar noman da ke jihar Adamawa, inda mako aka samu asarar rayuka. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz. Sai kuma tsohon shugaban kasar Najeriya Olusegun Obasanjo da yake ganin gazawar wannan gwamnatin, dalilin da ya sanya yake kokarin kafa sabuwar jam'iyya. Nasir Adam Alhikaya, gare ka.
Karshe dai kungiyar da Obasanjo ya kafa don yunkurin kawar da gwamnatin Buhari daga mulki ta narke ta shiga jam'iyyar adawa ta ADC da nana da kudirin kawo sabbin jini a harkokin siyasa. Kara dagewa da tsohon shugaban yayi kan sukar gwamnatin Buhari ya fara husata mukarraban shugaban da nuna bani na iyake damunsa. Tsohon shugaban dai ya ce gwamnatin Buhari ta gaza, don haka take bugewa da cewa ta samu kalubale ne daga tsohuwar gwamnatin PDP.
Giving excuse here, we met many challenges. Now, if there are no challenges, then you wouldn't need to come. If there are no challenges, you don't need to come. You come in.
Obasanjo ya tambaya shin in ba kalubale to me yasa Buhari ya mulki ne, kuma yake ma son tazarce. Ya uci roman bakan daura mukarrabin shugaba Buhari ne da ke cewa kawacin shugaba Buhari yayi yawa, inda Obasanjo ya tabo wasu daga tsaffin sojoji da ya samu amsa da ta dace da shi.
To saboda haka idan wannan rubuce-rubuce da yake yi wa Muhammadu Buhari yana bata ki, ya jaraba akan wani yaro ne da shi na tsohon dogarin shugaban kasa Jaram Azana Abacha. Shine manji Al-Mustafa ya kwatanta mai wannan takardar, in bai kwance mai zane a kaso ba, kuma duniya ta san shi ba mutum bane ba. Ai kace da shi a kasar ne ya san cewa shi ba mutum bane. Wallahi da duk wannan rubuce-rubucen da yake a kowane shugaban kasa da yake tun daga farkon Yakubu Gowon zuwa yanzu yana wannan rubuce-rubucen da yana so in yawa manji Al-Mustafa, in kuma ya isa ya masa.
Ya wuce ruwan baka ba ga wannan zai tada wani abu wanda ya wuce, wanda watakila yanzu ana neman abubuwa ne na ci gaba a demokradiya za a iya mai da hannu a gogo baya.
Wani irin ki dauhar da mai da abu baya shi dan ba shi yake mai da hakoko baya ba, kuma ba zai mai ruba saboda kamar yanda na ga masu ba su san a ce wanda yafi su yazo shi wannan rubuce burson ka yanda nake ga ma dan Allah dan Annabi ya jara bayawa Hamza Al-Mustafa in bai kwance mai zana a kasuwa ba. Abu mamaki ne wannan mutumin yana ta rubuce-rubuce bila sun yi shiru, duk wani wanda yake tare da mai fada aji dan wani press da sauransu sun yi shiru sun kyale tsohon nan.
Abubakar Sa'idu na fada da kirajin kawo sabbin jini a jam'iyyar APC mai mulki ya ce amma hakan ba zai hana dagewa wajen ƙara zabar shugaba Buhari a 2019 ba.
Mu dai matasan Najeriya kowa ya sani mun contributing yafi 70% a zuwan dottijo na Baba Buhari. Babu wani dottijo da ya rage a ƙasar nan banda Buhari. To iya sharan da Buhari zai mana shekara 8. Mu matasan Najeriya mun shirya za mu karɓi mulkin ƙasar nan. Duk wancan dottawan su tsaya a gefe za mu dinga zuwa falolinsu suna ba mu shawarwari. In muka ji dottijo shawaran ka ta yi daidai da zamani mu ɗauka. In ba ta yi ba mu ce ma to yanzu fa an wuce naka, yanzu ana maganan internet ne. Kai lokacin kana dan analog ne, komai sai an rubuta ma a paper, baka da email.
Yanzu dai ya rage wa gwamnatin Buhari shekara ɗaya kan mulki. Za a jira ga yadda manyan 'yan siyasar Najeriya za su gama kai da juna don ɗora sabuwar gwamnati a 2019 ko a APC ko wata jam'iyyar adawa. Nasiru Adamu Alhikaya, Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Alhikaya. A jamhuriyar Nijar kuma kungiyoyin mata ne suka ziyarci mata fursunoyi da ke gidan yarin birnin Yamai, inda suka shirya wata muhawara domin wayar da kan waɗannan bayan Allah mahimmancin rigakafin cutar sida, yayin da fursunonin suka yi amfani da wannan dama don gabatar da koke-kokensu. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaimin Munibarma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tantance halin da mata fursunoni ke ciki na kan gaban dalilan da suka sa kungiyoyin mata gudanar da wannan ziyara a gidan yarin Yamai, da yadda za a ganar da su cewa kasancewar su garkame a gidan yari ba zai hana takwarorin su mata su manta da su ba, kamar yadda shugabar kungiyar Kongafen Madam Kako Hajiya Fatima ta bayyana.
Basu yau mace barin tana gidan kaso ba za a ce an barta, ba dan ba ta da incin kanta za a ce ba a yi da ita ba. domin har kenan mu tunda dai muna fatakaka kokowa incin mata kokowa idan mu sa mace ta bunƙasa kun ga yau kure kanku kun dibe huskokin su yau sun shi dadi matuƙa sun yi murna
kimanin mata 61 ne ke tsare a gidan kasan yamai waɗanda bayanai ke nunin da dama daga cikin su na zaman jiran shari'a shekara da shekaru saboda haka waɗannan fursunoni suka buƙaci hukumomi su dubi wannan al'amari da idon basira
abin da ya ƙara ba mu tasai da su da ƴan yaransu ƴan kankana suke tare a gidan kasu lahi in ya bige ka dole ka zo ka amshi kira amma akwai tausayi yau kowa ka gani cikin hawaye yake kowa ka gani yau cikin kuka yake dan wallahi wallahi ba daɗi ko makiyinka kakai fatan yaso cikin wannan gidan yari babu kyau subantara a wannan zamani na cikin kumcin wannan zahi da muke muna roko ne Allah annabi masu shari'a su rinka shari'a a cikin lokaci wannan lantar da ake gani a cikin masharanta mutane na kuka da ita sun ga ya mana sun ce wallahi akwai latti cikin shari'ar su kenan muna roko
minister cigaban mata madam Elbak Adam Zainabu Taribako ta bayyana cewa gwamnati za ta isar da wannan sako zuwa koli don ganin an duba abin yi game da bukatun na matan da ke tsare a gidan yari
inda suke kwana sun yawa ga wurin da suke daki hudu ne mace wajen 61 to kun ga wuri yayi karamci cunkoso ke akwai to bisa wannan ma mun tausaya musu kuma za mu diba mu gani kaka za a yi ko a rage su mu nemi shugaban kasa alhurmashi yanda za a yi wanda abin shi bai nisa ba a mishi ahuwa wanda kuma ya zama babban lahi ne to shine za a diba kuma a gani tunda cikin su mun ga akwai macen da yau tana da shekara 15 da zamani a nan wurin shari'a ta bata zama shekara 20 amma har ta samu ta shekara 15 sai mu ce abin yayi yawa ga diya mace tana karamar ta take nan wurin kusan ku ba abin dadi bane
kungiyoyin matan sun yi amfani da wannan dama domin shiryawa mata ƴan kaso muhawarar fadakarwa akan batun rigakafin cutar sida ko muke dalilin haka
ka san yau yayin da ake ciki mace tana gida arihi shekara 5 shekara 10 ba namiji yasu yasu ma suna abin da bai kamata ba abin asha kenan dole suna kama wannan ciwo
war gidan shugaban kasar Nishar Bugo da kare shugabar gidauniyar Guri Vi Mayor Hajja Aishatu Isu Muhammadu wacce bata samu damar halartar wannan haduwa ba ta aike da tallafin buhuhuwa 100 na shinkafa da turmin atamfa 20 hada da wasu kwalayen sabuli waɗanda za a rarrabawa mata fursunoni dake gidan yarin yamai domin nuna farin ciki ga wannan yunkuri na masu kare haƙƙin mata Mata fursunoni sun rera wata waka ta musamman.
Marana aisa ta kani magabu suruga, tintegin kunoni mini bonte tangara.
Sule, Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mumuni Barma. Kuna sauraron muryar Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 17. Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Tun bayan da Amurka ta janye daga yarjejeniyar nukiliyar Iran da aka kulla tsakanin ita Iran din a gefe guda da kuma Amurka da wasu manyan kasashen duniya, ake ta maida martani kan wannan mataki da Amurka ta dauka. Inda yadda wasu suke ganin cewa Amurka ba ta yi dabara ba, wasu kuwa suke yaba matakin da ta dauka. Yau kan wannan batu, shirin duniyar Amurka zai tattauna a kai. Sunana Mahmud Lalo. To abin da ake ta kokarin kaucewa dai ya faru. Amurka ta janye daga yarjejeniyar nukiliyar Iran da aka kulla a shekarar 2015, duk da cewa an kwabe ta da kada ta yi hakan. Ko da yake ba haka kurin Amurka ta janye daga wannan yarjejeniya ba. Kamar yadda za a ji daga bakin shugaban Amurka Donald Trump.
The Iran deal is defective at its core. If we do nothing,
yarjejeniyar tana da matukar rauni. Idan har ba mu yi wani abu ba, mun san abin da zai biyo baya. Saboda haka, a yau ina mai sanarwa cewa Amurka za ta janye daga wannan yarjejeniyar nukiliya ta Iran.
From the Iran nuclear deal.
To wannan mataki na Amurka ya haifar da tsokaci iri daban-daban a nan Amurka da ma kasashen duniya ko da yake zamu fi mai da hankali ne akan kasashen waje inda kungiyar tarayyar Turai ta EU wacce tana cikin wannan yarjejeniya ta soke matakin Frederica Mogherini ita ce shugabar harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai
It is a key element
wannan yarjejeniya tana da muhimmanci domin za ta taimaka wajen dakile yaduwar makaman nukiliya a duniya
akwai dai kamfanonin kera jiragen sama na nahiyar turai da dama da suka zuba hannayen jari a kasar ta Iran kuma matakin da Amurka ta dauka na maido da takunkumin tattalin arziki akan Iran din bayan ficewa daga wannan yarjejeniya ka iya yin tasiri akan hannayen jarin da waɗannan kamfanoni na nahiyar Turai suka zuba. Benjamin Grivo shine kakakin gwamnatin Faransa wacce ita ma tana cikin wannan yarjejeniya.
Gaskiyar magana ita ce, ƙungiyar tarayyar Turai za ta kalubalanci duk wani mataki da zai shafi muradun kamfanonin ƙasashen nahiyar Turai a gaban hukumar cinikayya ta duniya ta WTO.
To ita dai ƙasar ta Iran ta ce za ta ci gaba da kasancewa cikin wannan yarjejeniya bisa wata tattaunawa da za a yi da sauran ƙasashen da ke cikinta. Sai dai masu fashin baki irin su Mehdad Konsari, wanda ke jagorantar wata cibiyar bada horo kan harkokin diplomasiya a Iran, ya ce matakin na Amurka zai tada tsumin masu tsananin kishin ƙasar ta Iran.
Shugaban addini na Iran ba zai amince ya sake mika wuya ga Amurka ba. Abin duba nan shine an kwashe tsawon shekaru 40 ana wannan takaddama. Kuma masu kokarin ganin an sasanta sun yi nasarar cimma wannan matsaya, kuma da sun ƙara samun gagarumin nasara a nan gaba da a ce Amurka ba ta janye ba.
Shi dai shugaba Trump yana korafin cewa wannan yarjejeniya ta nuna matuƙar sauci ga shirin mallakar nukiliyar na Iran, kuma ba ta haɗa hadda daƙile katsalandan ɗin da Iran ɗin take yi a tsakanin ƙasashen da ke yankinta ba. Sai dai Mahdad na ganin kiran da Amurka ta yi na sake wannan yarjejeniya zai ja hankulan bangaren 'yan adawa a ƙasar ta Iran da ke neman sauyin gwamnati.
A lokacin da ya fito ƙarara yake cewa a shirye yake a zauna da shugabannin ƙasar ta Iran domin a sake ƙulla wata sabuwar yarjejeniya, hakan na nufin ya ƙudiri aniyar cewa ba zai so ya matsayarsa ba a kan ƙasar ta Iran. Dama kuma irin wannan damar masu neman sauyin gwamnati ke nema.
To sai dai ƙasashen da ke yankin ƙasar ta Iran da suka haɗa da Saudiya da haɗaɗɗen daular Larabawa da Isra'ila su gabata kai su kan wannan mataki da shugaba Trump ya ɗauka. Ga ma abin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ke cewa.
A maimakon yarjejeniyar ta toshe duk wata kafa da Iran za ta iya kera wani bam, sai ta buɗe mata wasu kafofin mallakar rumbun makaman nukiliya.
To shin koya kimar Amurka za ta kasance a idan ƙasashen duniya bayan janyewa daga wannan yarjejeniya? Tambayar kenan da abokin aiki na Baba Yakubu Makeri ya yi wa Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Missouri da ke nan Amurka a wata hira da suka yi wacce muka watsa a shirinmu na safin ranar Laraba.
Na farko, wato shugaba Trump yanzu ya jefa ƙasar nan ko ga Amurka a wani matsayi na wato lahulola wata a tsakaninta da masoyanta ko kuma turawan ƙasashen yamma wanda suke agaza mata kamar irin su Ingila, Faransa da Germany da sauransu. Inda ka san cewa duk wasu abubuwa da suke yi na irin NATO alliance nan da wane ne, turawan nan na yammacin ƙasar duniya su ne suke mara Amurka baya. To a yau wannan dangantaka ta raunana. Na biyu, in ka duba ka ga yanzu yana tunanin cewa zai zauna da shugaban Koriya. Ko? To kaga idan shugaban Koriya yana da hankali zai ce to wannan mutumin idan mun yi wata yarjejeniya da shi, idan wani ya zo nan gaba ba zai tumɓuke ta ba kamar yanzu yadda shugaba Obama ya je yi wannan yarjejeniya da Iran da sauran abinnan ƙasashen duniya. Ba ma ganin cewa mu ma irin wannan za ta same mu. To kaga wannan wani abu ne da yanzu ya jawo wa Amurka wato cewa ƙarshenta wannan taron ma da za su da Koriya ya zama wato taro ne kawai watakila wanda za a yi a shashayi a cito a tashi a tafi kamar yadda nake hango abin.
To a dai ranar Litinin mai zuwa jami'an ƙasar ta Iran za su yi wani taro da ministocin harkokin wajen ƙasashen Faransa da Jamus da Burtaniya domin a yi dubi kan makomar wannan yarjejeniya. Masu haro da aka man kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah kai mu. Za mu madadin Henry Ridgewell da Bill Gallo da suka haɗa ainihin wannan rahoto da kuma waɗanda aka ji muryoyinsu. Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Alhaji Hassan mai waya kan giwa, ya ce assalamu alaikum murya Amurka, dan Allah ku mika ta'aziyata ga iyalai da kuma ƴan uwa da abokan arziki a bisa rasuwar Khalifa Sheikh Isiyaku Rabi'u, da fatar Allah ya karbi bakoncin sa ya sa aljanna ce makomar sa. Sai kuma sako daga Sadi Saidu Daura, ya ce fatan alheri ga biyu Hausa. Muna kira ga mahukuntan Najeriya, ya kamata ku gaggauta yin sulhu da ma'aikatan jinya wanda suke yunkurin faɗaɗa yajin aikin su, dan a gaskiya majiyantan suna cikin wani hali na tashi hankali ganin yadda ba su da kuɗin tunkarar asibitocin kuɗi. Sai kuma sako daga shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Katsina, Comrade Sani Shaga kofar Kaura Katsina, ya ce assalamu alaikum biyu Hausa. Hakika matakin da majalisar dattawa ta dauka domin ji daga bakin jami'an tsaron Najeriya dangane da samun iwartar makamai a hannun jama'a ba bisa ka'ida ba, tabbas hakan abu ne mai kyau. Daga ƙarshe muna fata mahukuntan za su yi abin da ya dace domin dakile wannan matsala. Sai kuma wasiƙar Adamu Aliyu Ingulde da Usman Sarki Mu'azu da kuma Muhammadu Azzahidu daga Radio Amfani Difa a Jamhuriyar Niger sun ce assalamu alaikum biyu Hausa. A gaskiya ya kamata mahukuntan Najeriya su ƙara azama domin ganin an kawo ƙarshen hare-hare ƴan ta'adda a sassan ƙasar, musamman jihohin Kaduna, Zamfara da kuma sauran jihohin da ƴan ta'adda suka buyayi al'umma. A ƙarshe muna fatan gwamnatin tarayyar Najeriya za ta tashi tsaye ta magance wannan matsala na ta'addanci kafin zaben 2019. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Haruna Boda Inkaibo, jihar Jigawa, da Baba Gana Alhaji Nushiya Washakal sun ce daga Allah muke kuma gare shi za mu koma. Ina mika ta'aziyata ga gwamnatin jihar Kano da iyalai da kuma kaftanin al'ummar musulmai na duniya dangane da babbar rashi da muka yi na mashhurin malamin nan na Kano, kuma ɗaya daga cikin attajirin Najeriya, wato Sheikh Isiyaku Rabi'u, wanda Allah ya amshi rayuwar shi a birnin London. Muna fatan Allah ya ji ƙanshi da rahama, amin.
Lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai, amma wannan karin a taƙaice.
Tuga labarin a takaice. Jakadan kasar Pakistan Aizaz Chaudhary ya faɗa wa VOA cewa gwamnatin Amurka za ta ƙaƙaba takunkumin hana tafiya kan wasu jami'an Pakistan wanda zai fara aiki a yau Juma'a. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce ba ta da wani abu da za ta iya cewa a kan lamarin ya zuwa yanzu, amma a baya ta bayyana cewar tana da hurumin ƙaƙaba takunkumin tafiye-tafiye ƙarƙashin dokar shirye-shiryen ƙasashen ƙetare ta shekarar 1982. A watan da ya gabata ne dai kafar yaɗa labarin Pakistan ta ba da rahoton cewa za a hana wasu jami'an diplomasiya yawo ko kuma zuwa nesa da ofishin jakadancin Pakistan da ke Washington DC da nisan kilomita 40 ba tare da izini ba. Hukumar Lafiya ta Duniya, wato WHO a taƙaice, ta ce tana shirin ko ta kwana kan ɓarkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Hukumar ta lafiya ta bayyana a jiya Alhamis cewa tsakanin 4 ga watan Afrilu na zuwa 5 ga watan Mayu na wannan shekarar an samu ɓullar zazzabi da ke ɗauke da alamun ƙwayoyin cutar, inda aka ba da rahoton mutuwar mutane 17 a gundumar Bikoro da ke Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Hukumar lafiyar ta ce an samu ƙwayar cutar Ebola a jikin mutane 2. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewar ganawarsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai kasance ne a ƙasar Singapore ranar 12 ga watan Yunin shekarar nan.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato ƙarfe 9:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarin cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin
Nazirar Ahmad Hausawa,
da ya taya ni gabatar da shirin, da Julius Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni, sai kuma injiniyanmu Joe Gill, ni Hafsat Bello ɗan mai sauri ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa, domin ga Usman nan da Hafsa da shirin yau da gobe.